daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalu muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
ya kamata a ce kowane dan sanda guda daya yana kula da mutum biyar ne. So in ka duba kiyasin Najeriya ana magana mun kai miliyan 200, saboda haka yanzu muna da yan sanda ba su wuce 372 ba ko kusa da haka. Akwai karancin a jami'an tsaro.
Cikin wata hira ta musamman kenan da muka yi da shugaban kwamitin da ke sa ido kan harkokin yan sanda a Najeriya a majalisar wakilan kasar, wato Honorable Usman Bello Kumo, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Muna kuma tafa da shirin da rashin tai da ma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duka sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ta'addan IS. Esper ya ce sojojin Amurka sama da 700 za a tura zuwa Iraki, kuma ba za su dawo gida ba kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za su yi. Esper bi kauda yuwar Amurka ta rika ƙetarwa daga Iraki tana kai samami kan 'yan ta'adda a Siriya ba. To amma ya ce za su dau lokaci kafin a tsara yin hakan, kuma tsarin zai hada da tattaunawa da ƙawayen Amurka na NATO cikin kwanaki masu zuwa. Sannan ya ce idan sojojin Amurka suka koma Siriya za su samu kariya daga jiragen saman Amurka. Fararen hula akalla 6 da sojoji 3 aka ce sun mutu a lokacin wani fada akan iyaka tsakanin sojojin Pakistan da sojojin India a ranar Asabar da daddare, inda aka bada rahoton cewa wannan na ɗaya daga cikin ranaku da aka fi rasa rayuka tun bayan da India ta soke kware-kware 'yancin gashin kai da ta bawa yankin Kashmir da ke ƙarƙashin mulkinta a cikin watan Agusta da ya gabata. Wasu rahotanni masu cin karo da juna daga ɓangarorin da ke rigimar na nuna cewa yawan waɗanda suka mutu a faɗan da ya faru da tsakar daren na iya ƙaruwa. Mai magana da yawun sojojin Pakistan Manjo General Asif Ghafur a wani saƙon Twitter da ya wallafa jiya Lahadi ya ɗora alhakin al'amarin kan abin da ya kira hari na cilla makamai daga ɓangaren da inda yake da iko da shi, wanda yake zargin an yi shi da gangan wanda aka auna kan fararen hula. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a jiya Lahadi, wanda ya zama mako na 20 a jere da suka yi ta zanga-zanga kan abin da suke wa gani wani yunkuri ne na China na yin iko da birnin. Wannan sabuwar zanga-zangar ta gamu da matukar hani daga 'yan sanda, waɗanda suka yi amfani da tankar ruwan zafi da hayaki mai saka kwalla akan masu zanga-zangar. An shafa watanni 4 ana wannan zanga-zanga ba ƙaƙƙabtawa. 'Yan sandan ba su ba da izinin yin zanga-zangar ta baya-bayan nan ba, kuma sun hana rufe fuska a wuraren taruwar jama'a. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawar zaman lafiya da kungiyar Taliban. Manufar hakan shine a cimma yarjejeniyar zaman lafiya sannan a hankali, wato wata yarjejeniya a siyasance, wanda hakan shi ya fi abinda Esper ya gaya wa manema labaran da ke tafiya da shi kenan jiya Lahadi. A watan da ya gabata, shugaba Donald Trump haka kwatsam ya soke tattaunawa da Amurka take yi da kungiyar Taliban lokacin da ɓangarorin biyu da ba su ga maciji suke dab da rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya, wadda da an yi da ta kawo ƙarshen yaƙi na Afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi, wanda shine lokaci mafi tsawo da Amurka ta ɗauka tana yaƙi a cikin wata ƙasar waje.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar da rahotanni ke nunawa, 'yan sandan Najeriya na daga cikin jerin 'yan sanda da ke taka rawar gani a ayyukan da akan tura su zuwa kasashen waje. To sai dai a cikin gida, kamar yadda bayanai ke nunawa, 'yan sandan kan fuskanci matsaloli iri-iri da ke janyo cikas wajen gudanar da ayyukansu, yayin da masu ruwa da tsaki ke cewa mutum biyar ya kamata kowanne ɗan sanda ɗaya ya kare cikin 'yan Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin da ke sa ido kan harkokin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Usman Bello Kumo ya tabbatar. Amma dai ya fara bayani ne kan halin da 'yan sanda na Najeriya ke ciki a wannan hira da suka yi da Muhammad Hafiz Baballe yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu.
To alhamdulillah, aikin 'yan sanda Najeriya, 'yan sandan Najeriya ana iya sa su a takwarorinsu na duniya suna cikin fitattu ƙwararru, sai dai kawai suna da ƙarancin kayan aiki da kuma kasafin kuɗin Najeriya baya wadatar da su su samu ƙarin ilimi da ƙarin horarwa ko ƙwazuwa wajen samun su zo su daidai da yanayin aikinsu. Misali, za ka samu ɗan sanda yana aiki yana biyan haya a kaman jihohi guda uku, amma transfer yau babu Barracks a kai daga Bayelsa a kai shi Borno, daga Borno a kawo shi Gombe. Ka sa yansu suna karatu a wani gari, shi kuma yana aiki a wani gari, so yana cikin wani irin yanayin da yake bukatan a ƙara duba kasafin kuɗinsu.
To a wannan wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Buhari ya sake dawo da ma'aikatar 'yan sanda, inda yanzu ta samu minista mai zaman kanta. To kana ganin cewa 'yan sandan Najeriya yanzu za su samu walwala?
Za su iya samu, domin duk kasar da bata samu fahimtar ya aikin 'yan sandan ta suke ba, wannan kasar ba za ta fito daga kalubale na rashin zaman lafiya ba. Kuma dawo da ministrin 'yan sanda abu ne wanda za a yi ma shugaban kasa jinjina, kuma ina ganin kamar insha Allah an sa minista wanda yake Nottijo, shekarunsa sun kai hankalinsa ya kai a samu ci gaba na fahimtar yadda za a samu makamashin aiki na 'yan sandan Najeriya.
To kiyasi ya nuna cewa 'yan sandan Najeriya sun haura sama da 350,000. Lura da yawan 'yan Najeriya da irin matsalolin tsaro da ke faruwa, a ina aka kwana kan batun ɗaukan ƙarin 'yan sanda?
Abin da ake gira global standard ya kamata a ce kowane ɗan sanda guda ɗaya yana kula da mutum biyar ne. So in ka duba kiyasin Najeriya, ana maganan mun kai miliyan 200, muna buƙatar 'yan sanda aƙalla miliyan 200 ne.
Miliyan biyu,
saboda haka yanzu muna da 'yan sanda ba su wuce 372 ba ko kusa da haka, saboda tabbas babu akwai ƙarancin a jami'an tsaro. Kuma lura da yadda ake samun tashin-tashina a Najeriya, akwai buƙatar ɗaukar ma'aikata na 'yan sanda da yawa. Amma alhamdulillah, shi shugaban ƙasa ne yanzu ya yi hoɓɓasa wajen ganin shekarar da za ta fita a ɗauki mutum 10,000, sannan kuma yanzu a kasafin kuɗin nan na ga an sa kuɗin da za mu ɗauki 'yan sanda da sauran jami'an tsaro kusan 30,000.
To akwai wani batu kwanaki da ake ta takaddama wajen tsakanin ainihin hukumar da take kula da ɗaukan 'yan sanda da kuma ofishin shugaban 'yan sanda wajen ɗaukan 'yan sandan. To ban sani ba, ko me ake ciki yanzu haka?
Takaddama ce mai sauki, domin shugaban ƙasa shi ne ya kamata ya zama shugaban abin da ake kira police council, kuma yana da iko ya ba da umarni wa kowa ya yi directing wadda zai dunda delegated powers ne, kuma ya ba da umarnin a ɗauki 'yan sanda guda 10,000. Wannan cece kuce da ake yana ganin kamar za a yi warware shi ba tare da an samu matsala ba.
To har yanzu kenan ba a warware ba?
Ba fassara ba warware ba, domin fassara ce ta kalma. Wannan kalma ta ce employment, wannan kalma ta ce recruitment, saboda haka akwai bukatar malaman fiqhu su fassara wane menene recruitment, wane ne appointment. Ai ka san ita su dokokin Najeriya wani lokaci an yi su, amma sai ka je ka abin da ake kira interpretation act, zaka je ka gane me ake nufi. Saboda haka wannan abu ne kamar yana baka tabbacin cewa za a warware shi. Kuma idan ma 'yan Najeriya, musamman 'ya'yanmu 'ya'yan talakawa, dole ne a samu musu aikin yi. Ba samu musu aikin yi ba akwai matsala.
Honorable Usman Bello Kuma kenan. To kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Jawabin aure Lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzon Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye shin wakin komai in kun tuna da Allah na makara mu ne ka gaban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an yi fada do annabi do Allah a ba sauran fita to amma in amibiya wata kila gidan da munafukai abinda mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi
to madallah yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi
amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa sakar ke ba kudi a fashe
masu saurare assalamu alaikum a shirin na yau muna dauke da fashin baki game da alfanu da kuma kalubalen da matakin gwamnatin Najeriya na rufe iyakokinta na kasa akan hada-hadar kasuwanci da kuma makomar tattalin arzikin yan kasuwar kasar sunana Mahmud Ibrahim Kwaye masarare zaka an shiga mako na biyu da garkame dukkanin kafofin shiga cikin Najeriya ta kan iyakokinta na kasa wato dai akan na nufin babu damar shigarwa ko fitar da kayayyaki daga Najeriya ta waɗannan kafofi gabanin wannan lokaci matakin gwamnatin Najeriya ya shafi masu shigar da kayayyaki ne cikin kasar kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya wannan manufa ta gwamnatin Najeriya ta haifar da dimbin kalubale ga yan kasuwar kasar musamman waɗanda ke yankin arewacin kasar ta Najeriya har ma suka yi kira ga gwamnatin da ta sabunta wannan manufa tata yau a shirin muna tare da Malam Kabiru Sa'id Sufi mai sharhi kan lamuran yau da kullum kuma za mu duba alfanu da kuma kalubalen wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya ga yan kasuwa da kuma tattalin arzikin kasar
haka duba bayanan da suke fitowa daga bangaren gwamnati takamaimai ba fito da afili da farko an nuna dalilin da yasa aka yi ba saboda an dai rika nuna danganta nasarorin da aka samu da abin musamman kafin a yi wannan rufewar dungurungum din gaba daya wacce lokacin da aka ita partial closure din sai aka rika nuna cewa kudin shiga sun karu wanda sai ake ganin kamar ita ce babban nasarar da aka samu to amma daga baya kuma bayanai sai suka rika danganta rufewar da ba wai maganar karin kuɗi shiga bane kadai akwai nasarori da aka samu na musamman wajen hana shigi da fice na kananan makamai da suka yawaita a hannun al'umma
to yanzu idan muka kalli nasarorin da aka ce din an cimma da kuma abubuwan da matakin ya haifar ta fuskar kasuwanci da cinikayya da hada-hadar mutane a ciki da wajen Najeriya ta fuskar waɗannan akan iyakoki me za a iya cewa
ko da a farko din lokacin da gwamnati ta rika maganar karin samuwar kudaden shiga masu duba da al'amuran da kaje ka dawo suka yi nazari akan cewa to ai ita hukumar hana fasakori ta ƙasa ba wai magana tara kudade ne kadai dalilin da yasa aka kafa su ba ko kuma kasashe da yawa suke inganta su akwai suna da wani abin da ake cewa primary responsibility wani babban nauyi akan su na ganin cewa sun inganta kasuwanci a tsakanin ƙasa da ƙasa akwai improvement in trade relations shi yasa kuma sannan koda akwai magana samar da kudade din akwai in ka duba zaka ga tana ɗaya daga cikin hukumomin da suke wato samar da gwamnati kudi amma cikin hikima domin dukkanin samun kudin da zai hukumar hana fasakori ta ƙasa za ta yi to zaka ga tana duba duba da menene zai je ya dawo. A misali da zan baka shine idan ka duba wato wannan kundi da ita hukumar fasakoro take amfani da shi wajen wato fadar kimar harajin da za a biya, sai ka ga ta tare yake da hikima wannan abu koren littafin da ake cewa custom tariff. Alal misali yanzu idan aka ce an shigo da mota za a biya mata duty kashi 40 cikin 100 na kuɗin da aka siye ta, wato 40% na cost insurance and freight kenan. To amma kuma idan kuma aka shigo wato idan kuma aka shigo da motar da ba a hade take ba, ko kuma keke ne amma ba a hade yake ba, wato komai nashi an kokkwance shi, an saka shi a cikin carton aka kawo shi, to idan keke hadaddi an biya masa kashi 20 cikin 100 duty, to shi wancan complete lockdown din kashi 5 cikin 100 za a biya. Gashi dai shi ma keke ne amma da yake ba a hade yake ba. Hikimar anan shine wancan ragin kashi 15 cikin 100 da aka yi an yi ne domin tunanin cewa zan zai samar da ayyuka, ko ai kamfanin hada keke ko kuma mutane masu har hada keke kuna a gefen titina za su samu aikin yi. To dalilin wannan samar da ayyukan yin ne yasa sai a cikin hikima sai aka rage wato yawan haraji da yake akan wannan wato keken da aka su kokkwance shi.
To kana kai tsaye za ka iya cewa misali wannan mataki na gwamnatin tarayya ta hanyar hukumar custom an yi amfani da wannan hikima da ka ambata misali.
To ai shine nake nuna maka cewa masu kulura da abun da ka je ka dawo sai suka nuna cewa ba wai lalle tara kuɗin bane wato abin da ya kamata a ce hukumar fasakoro ta sa a gaba, ita kanta ya kamata ta duba ɗaya daga cikin wato wannan nauyin da yake kanta na inganta cinikayya din. Sannan kuma aka dubi cewa ai akwai yarjejeniya da aka sawa hannu ECOWAS protocol wanda ya bada damar wato cinikayya din a tsakani da kuma shige da ficin al'umma, cewa to idan kuma aka dakile wancan abun kuma ya dau tsawon lokaci duk da an nuna cewa akwai dalilan tsaro da suka sa aka yi, to amma ana gudun cewa in ya dau tsawon lokaci to za a ga cewa waɗannan kasashen za su ga kamar waccan yarjejeniya da aka yi ba a bata muhimmanci ba, kuma har gashi wasu daga cikin kasashen da suke wannan yankin na Afirka ta Yamma suna ta tunanin har za su kai kara wa Majalisar Dinkin Duniya domin suna ta kokawa kuma kokokin da suka yi har yanzu ba a samu an saurare su ba. So da haka akwai abubuwa da yawa masu alfanu amma kuma akwai abubuwa da yawa da in aka duba sai a ga wato akwai matsaloli da yawa da suka kawo a cikin gida, akwai matsalolin cinikayya, akwai matsalolin shige da ficin al'umma, akwai kuma matsaloli abubuwa da yawa da ya kamata a duba a wato sai a ga cewa wato ayi kokarin rage tsawon lokacin da aka dauka na al'amarin.
Wani abu da ita gwamnati ta dogara da shi shine cewa magana a ƙarfafawa 'yan cikin gida gwiwa su rungumi amfani da kayayyakin noma na gida musamman ita shinkafa din nan. Wasu na tsoron cewa ai shinkafa misali da aka noma bana ko ake noma a Najeriya, watakila akwai fargaba cewa zuwa wani lokaci ma za ta kare ba tare da ta kai wani lokaci wanda za ta ishi 'yan ƙasa ba. Kai ya ka kalli abin?
Alal haƙiƙa za a iya cewa an samu nasara sosai wajen an karar da mutane ƙoƙarin amfani da ita shinkafa ta mu ta gida din. To amma kuma kamar yadda ka faɗa akwai wannan tsoron wato rashin wadatuwa, shi sa har ake ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta taimaka sosai wajen samar da iri, wajen samar da wato ingantaccen iri, wajen samar da taki, wajen taimakawa su kansu 'yan kasuwa da kuma taimakawa su kansu kamfanoni yanzu da yawa da aka kafa da suke sarrafa shinkafar, domin wasu kamfanonukan har sun fara shiga tsoron cewa kamar yadda ka faɗa din wanda ana ganin kusan ya kusa tabbatuwa, wasu kamfanonin ga sunan da yawa ana ta kafa su amma shinkafar da za a sarrafa din kusan ta fara yin karanci. To wannan abu ne da ya kamata gwamnati ta duba ta gani kada wato ya kasance zuwa kakar baɗi, kada a samu maimaituwar wannan abun. Idan ba haka ba wannan nasarar da gwamnati take ganin ta samar kuma za ta iya
yanzu da ana cewa misali magana motoci ne, magana shinkafa ɗin da muka yi magana da makamantansu, yanzu an hana shige da ficen dukkan menene wato makomar masu sauran fannoni na kasuwanci kenan a irin wannan yanayi tunda sun fara kokawa?
To abinda gaskiya gwamnati ta nuna dai a halin yanzu komai ɗin sai ya bi ta wato iyakokinmu na ruwa ba dai na ƙasa ba.
Yanzu kamar ina Maiduguri zan fitar da ƙaro kenan sai na je Lagos ko Port Harcourt?
Abinda kusan za mu iya cewa policy ɗin ta nuna kenan sai an yi haka saboda an nuna akwai buƙatar a san me yake shiga yake fita, kuma a su waɗannan bodojinmu da suke na ƙasa babu abinda ake aunawa na a gano menene ya shiga ko ya fita, babu sukana, babu
na'ura. Haka zalika idan zan fitar da riɗi daga Jigawa sai na ɗauke shi na kai Lagos ko na kai Wari?
A halin yanzu dai idan ba ku gwamnati ta samar da waɗannan na'urorin ba, kuma ta ba da izini, a halin yanzu dai iya inda aka tsaya kenan.
Menene kenan makomar kasuwancin, tunda wasu zaka wala Allah ko dai ba su da ƙarfin jarin da za su yi wannan, saboda yanzu an ƙara musu wani wata ɗawainiya, ko kuma ma yanayin shi kansa shigar ficen ta ruwa wani abu ne wani mai zaman kansa ko kuma baƙo a gare su.
To gaskiya dai akwai wannan damuwar ga 'yan kasuwanmu na wannan yankin, sai dai kawai a yi kira da gwamnati, tunda akwai idan akwai yadda za a yi a samar da su waɗannan na'urori ɗin, sannan a samar da guraren shigi da fice na ƙasa musamman saboda waɗannan yankuna, domin a halin yanzu kamar yadda rahotanni suka nuna musamman garuruwan da suka kuma yankunan da suke a wurin da yake na kan iyaka sun shiga halin haula'i, kuma wasunsu har sun na ta ƙoƙarin neman yin wasu abubuwa da da ba a san su ba, wanda kuma yake ƙara saka ma watakila 'yan ƙasar a cikin wani haɗarin daban, domin idan aka ce an zo ana saka shinkafa a tankin mai da sauransu ɗin, to kaga ai watakila wanda zai ci wannan shinkafar kuma shi da kansa zai iya shiga wani hali wanda dama abin da gwamnatin take ta faɗa kenan. To amma idan aka yi ƙoƙarin sauƙaƙawa aka samar da wa'innan na'urorin a babodojinmu na kan ƙasa na ƙasa, wato to za a iya cewa wannan sauƙin zai zo, kuma a hankali jama'a za su karɓe shi kuma za su yi biyayya a gare shi.
Wai yanzu a yadda ake in an auna na mizani, me za a iya cewa tsakanin alfanu na wannan mataki na gwamnatin Najeriya da kuma akasinsa?
To ita ba ɓangaren gwamnati ta fi wato fito da nasarorin da alfanun da aka samu ɗin. To amma duk kuma da haka su kuma 'yan kasuwa da mutanen gari da mutanen da suke zaune a musamman yankunan da suke na iyaka, su kuma sun fi fito da rashin alfanu ɗin. To za a iya cewa gaskiya idan aka duba kamar yadda gwamnati ta faɗa alfanu guda kusan uku, to su kuma waɗanda suke 'yan kasuwa da waɗanda suke a waɗannan yankuna da kuma mutanen gari da kuma su makota ɗin, in ka tattara nasu su kuma sai ka ji kamar sun fi waɗancan guda uku waɗanda gwamnatin ta faɗa. Gwamnati ba ma ta maganar wannan rashin alfanun ko ɗaya, gwamnati ta fi maganar alfanun da aka samu. Su kuma 'yan kasuwa da kuma makota da kuma waɗanda suke a waɗannan yankuna da mutanen gari, su kuma gaba ɗayansu sun fi maganar rashin alfanun. To so da haka sai ka ga tunda waɗancan ɗin watakila sun fi yawa, za a iya cewa su ma kuma sun fi a wato kuranta rashin alfanun da aka samu. To amma dai ala ayyi halin gwamnati ta kowa ce, ta kanta ce, kuma ta al'umma ce, kuma ta makota ce, kuma ta mutanen wannan yankin ne. So da haka akwai buƙatar ita ma kuma ta duba rashin alfanun a ga ya za a samu daidaito a tsakanin guda biyu.
Masu saurare, ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan makon kenan. Zuwa madadin Malam Kabiru Sa'idu Sufi wanda ya yi fashin baki a kan wannan batu, Mahmud Ibrahim Kulli na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Tumar da layin kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin labaran jaridan na cewa shugaba Muhammadu Buhari zai bar birnin Abuja a yau Litinin domin halartar taron kasashen Afirka da kuma ƙasar Rasha da za a gudanar a birnin Sochi na ƙasar ta Rasha. Jaridar Punch ta ruwaito kakakin Muhammadu Buhari Garba Shehu na cewa za a gudanar taron ne daga ranar 23 zuwa 25 ga wannan wata na Oktoba. Sai kuma jaridar The Pulse da ake bugawa ta yanar gizo, Rida dai ta bayyana cewa yanzu haka wasu jihohi a Najeriya sun kuka game da yadda aka ɗauki kuratan 'yan sanda aiki a tarayyar Najeriya. Jihohin dai sun bayyana cewa maimakon 12 da aka alƙawarin za a baiwa kowace ƙaramar hukumar a kowace jiha, sai gashi jihar Nasarawa, inda babban sifeto janar na 'yan sandan Najeriya ya fito, sun samu 'yan sanda 528, a yanda kuma jihar Katsina, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito, sun samu kuratan 'yan sanda 435. Maimakon raba daidai daga cikin 'yan sanda sanda 10,000 da aka ce za a yi a tsakanin jihohi 36 tuni dai hukumar yan sanda ta kasa ta bada umarnin dakatar da sunayen yan sandan da aka dauka lamarin da ke ci gaba da kawo cece-kuce tsakanin hukumar da ke kula da yan sandan ta kasa da kuma babban inspector general na yan sandan Najeriya da kuma fadar shugaban kasa a waje daya. Sai jaridar Daily Trust jaridar ta rawaito ministan kwadugun Najeriya Kirsi Ngege na cewa nan take za a fara biyan mafi karancin albashi a Najeriya. Ministan dai ya bayyana haka ne jim kadan bayan kammala taro da kungiyar kwadugo ta kasar game da karin mafi karancin albashi ga ma'aikatan Najeriya. Sai kuma jaridar The Nation jaridar dai ta ce yanzu haka an sace wani mataimakin kwamishinan yan sanda a jihar Kaduna. Mataimakin kwamishinan yan sandan dai shine babban jami'in yan sanda mai kula da shiyar Suleja a jihar Neja mai suna ACP Musa Rambo, wanda kuma aka sace shi layin da yake kan hanyar zuwa birnin Jos. Sanarwar da kakakin rundunar yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya fitar ya ce jami'ansa sun gano motar da babban jami'in yan sandan yake ciki akan hanyar Barde zuwa Jos tare da katin shaidarsa na aiki. Yanzu haka an ce masu garkuwa da shin sun tuntubi yan uwansa domin biyan kuɗin fansa na naira miliyan 50. Babangida Cipron, murya Amurka daga Lagos.
To sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Sal Suleiman daga Gadambal local government. Buhari ya yi daidai da shugabancin da yake a Najeriya nan, amma mutane suna ganin laifinsa. Ko yi da ake gani yake tsadan nan shi Buhari yake batawa, amma a banza ne. Allah dai ya taimake shi akan abin da yake yi. Allah ya saka haza sanin Sal Suleiman daga Gadambal local government.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wuri Amurka. Ina na Alhaji Musa Amurka zuwa cikin Najeriya. Ina kira ga mallam shugaban shawara daga shugaban. Don Allah a yi magana gyara hanyoyin nan da yan kwangilar da an kaba aiki a kanin da Allah masu kwangilar aikin da masu yin aikin suna cin amana al'umma. Sabila kuɗin gyaran wutar bambe da an kafi an gama a zami ne da ne sai da wannan bawan Allah ba da gaskiya wannan sabon minista da an kaba su faɗa cewa ko shawarwarin ba ya ba.
Ni ne Abubakar Garba Gaɓɓame cikin rufin mabanki. Ni a ra'ayina ina ganin Najeriya da sojojin da 'yan siyasan ka duk wasu masu mulki wa Najeriya ina ganin suna da jahilcin wani abu guda. Sun bar da kansu da iyalansu ba abin da ya dame su, amma ci gaban ƙasar da taimakawa jama'an da suka tsora su a kan mulki ba shi ne damuwar su. Ni ne Abubakar Garba Gaɓɓame cikin rufin mabanki. A yau magana na ra'ayina shi ne a kan 'yan sandan Najeriya. Ko jami'an tsaron Najeriya su kamar tambaya ne, misali su a kasafin kuɗi na Najeriya ba a yi da su ne ko kuma mene ne balle a ce wasu ne sai sun zo sun tallafa musu sun ba su gudunmawa tukunna aikin su ya gudana.
Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Abdullahi Musa daga nan gama turi a jihar Yobe. To ra'ayina na yau dangane da ƙarin salari da gwamnatin Najeriya ta yi, to a gaskiya mun yi murna da wannan din, to amma kuma su wanda ba sa ɗaukan salari da sauran talakawa fa su kuma wanne mugani gwamnati take da shirin taimaka musu ko kuma take da shirin tallafa wa irin wannan mutane musamman ga biyayyu. Da ganin kuma cewa tsarin salarin nan zai iya jawo kayan masarufi su haura.
Ta yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duk sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ta'addan IS. Fararen hula akalla shida da sojoji uku aka ce sun mutu a lokacin wani fada a kan iyaka tsakanin sojojin Pakistan da sojojin India a ranar Asabar da daddare, inda aka ba da rahoton cewa wannan na ɗaya daga cikin ranaku da aka fi rasa rayuka tun bayan da India ta soke kware-kware 'yancin gashin kai da ta bawa yankin Kashmir da ke ƙarƙashin mulkinta a cikin watan Agusta da ya gabata.
Tumar sauraro da aka makawa ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da kuke so. Yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da ya hada shirin sai injiniyar mu Zainab Abdulrahman Mahmud Daluki cewa ku huni lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.